Barkatuhu wa ba'd jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da farko muna ba da uzuri wa al'umma saboda an sa lokaci karfe 4 da rabi ne, amma saboda wasu dalilai wanda suke iya bijiro dan adam muna ba da uzuri ba a samu halattan wannan guri a wannan dare wannan lokaci din ba. To kamar yadda aka sanar insha Allah ta'ala, wannan shine karatun mu na farko wanda za ake fita kowace juma'a a wannan tsari na gudanar da karatun juma'a na wannan majalisi, wanda kamar yadda aka sani babban bakonmu Dr. Abdullah zai fara gabatar da wannan karatu a yau juma'a insha Allah ta'ala a wannan masallaci na layin yan gwanjo. Muna fatan Allah ya amfanar da mu da abin da zai karantar da mu, kuma Allah ya kara masa kwazo da basira wajen isar da sakon Allah, ya kuma kara masa imani, kuma ya sa mu cika da imani gaba daya. Bayan haka a gurguje kafin nan mu fara, ko kafin ma ya fara gabatarwa insha Allah ta'ala gobe, war haka insha Allah ta'ala ana son a saki haduwa a yi wannan gungu a haduwa gadawo in Allah ya kai mu. Akwai karatu na yamma a gadawo karfe 4 insha Allah ta'ala, saboda kan na manta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم بيرجع رمضان shekara ta 1430 daidai hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda shine ya dace da tara ne ko goma ga watan 5 shekara ta 2019 a lissafin yan albashi. Insha Allah ta'ala ga mu a wannan masallaci mai albarka dan yin gajeriyar nasiha da ta shafi rayuwar mu, ta shafi addinin mu, wanda kuma muna fatan Allah ya amfanar da mu da ita wannan fadakarwa ko wannan nasiha. Insha Allah na zabi wani mawdu'i guda ɗaya da yake da muhimmanci da zamu tattauna a kansa, wanda wannan mawdu'in shine bayani akan halin dan adam ranar tashi alkiyama da kuma ceto. Waye zai cancanta a cece shi, waye ba za a cece shi ba? Idan yan uwa suna tare da ni, sanin kowa ne cewa wannan rayuwa ta mu ta duniya rayuwa ce gajeriya, rayuwa ce ƙarariya, rayuwa ce da take cike da damuwa da ban tausayi a kaina, a kan kowa da kowa gaba ɗaya. Iya tausayi ya ƙarewa wato ɗan adam da yake da lokaci gajere, bai san lokacinsa gajere ba ne. Idan na ce lokaci gajere, ina nufin dukan mu gaba daya. Kamar muna ci, muna sha, muna kaza, abubuwa da yawa muna yi, amma kuma ajalinmu ba mu san da shi ba. Lafiya kalau wani zai fita, lafiya kalau zai fita daga gidansa, amma da ke ajalinsa ya kai ƙarshe sai zai faɗi, sai ya mutu ba tare da ya san cewa fitan nan da zai mutu ba sai a zo a yi ta kuka a zubar da hawaye a ce wayyo Allah an shiga uku wani ya mutu yanzu wani ya mutu eh wallahi wani ya mutu me za a yi masa ba abin da za a yi masa sai a haƙuri a kai shi rami a tona a binne shi kamar yadda yau in ka ga bayan gida za ka tona rami ka binne saboda kada ya maka wari ko to shi ma dan adam haka gatansa shi ne a ɗauke shi a zuba shi a wannan rami a binne dan idan an bar shi yana da wari kuma bincike ya tabbatar da cewa a duk cikin abubuwa babu mai warin dan adam idan aka bar shi ba a binne shi ba جعل الله الحياة الدنيا متاعا قليلا يوانا الله يا سنيرا يو الدنيا ونجن دائيني كدن شيني متاع قليل شيسا قرآن يا أم بشيشي متاع قليل كوكا يدى كوكا يدى كوكا ناسو كوبا كاسو كوكا شريا كوبا كشريا با والله وانا رايو الدنيا رايواتي ججير يا بامي توبا kuma Allah ya sanya duniya darul ibtila'i wal ikhtibari wal imtihan gida ne na jarrabawa gidan duniya gidan jarrabawa ne watakila ka ci jarrabawar watakila ba za ka ci ba kamar yadda Allah ya sanya duniya gida ne na aiki tukuru wallahi duk wanda ya zo duniya bai aiki ba zai sha wahala aikin nan guda biyu in bai yi aiki ya nemi duniyar ba zai sha wahala to yau wannan duniyar ka yi aikin ma kana neman ta ma talauci ya zo ya danne ka ka rasa yadda za ka yi ballanta ba kai ba wanda ya zo wannan duniyar bai yi aiki tukuru ba ya samu shiga aljanna wallahi ya yi asara aiki tukurun nan shi ne dai abin da aka ɗora mana sallah mai azumi ya dinni ɗin nan da ni da ku dun yunwa muke ji yanzu haka ciki na ɗin nan ƙullewa yake ina son in sha ruwa amma ba zan sha ba saboda ina bin Allah ina sha'awar in na ga abinci yanzu ina sha'awa da ni da ku duka amma mun yi haƙuri mun riƙe ishirwan nan muna jiran wani sakamako a kiyama Allah ya sanya lahira ta zama gida biyu ne جعل الله دار الآخرة دارين كودي جدن الجنة كو جدن وطا كما دول ايدك تكذاك شكا يا الجنة يا وطا الله ينافت آدنغني دا رانا تاشي عن قيامة يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور في سورة لقمان آية 33 ياكو متاني كدت أوران أبنجدنكو كما كدت أوران راند أبا bai isa ya yi sa kai ya ko ya taimaki ɗansa ba haka ɗa bai isa ya taimaki ubansa ko ya masa sa kai ya da wani abu ba lalle alƙawarin Allah na cewa za ku mutu gaskiya ne lalle alƙawarin Allah na cewa za a tashi kiyama gaskiya ne fala taghurrannakumul hayatud dunya kada rayuwar duniya ta ruɗe ku in ji ubangijin da ya halicce ku wannan duniyar da kake ganinta ga ta nan dai a cikin watannin nan da suka wuce mutum nawa kaje ka binne a makabarta mutum yana tsakiyar jin dadin sa ko sai mutum ko jiyan nan a garin nan aka nuna min gidan wani ya kera gida aka ce yana zaune haka kullum ba wani cuta ba kawai ya mutu ga gidan a gine ya tafi ka mutu a bar iyalinka da rikici akan abin da ka tara ku hular ka fa wannan hula wallahi sai sun raba silifan ka, wallahi wani sai ya dauke biro da kake sa aljihu, wallahi wani sai ya ci, ya ci gadan sa rigar ka da wandanka, kana mutuwa sati ɗaya biyan yawa za a raba komai saboda an gama da kai. Matarka da ka aura, Allah Allah ta gama wannan takabar wata hudu da kwana goma, Allah Allah take ta gama ta samu wani ta aura ba kai ba saboda an gama da kai. Ko akwai wata mata da mijinta ya mutu take ganin saboda tsabar tausayin mijinta bari ta bari ta yi ta aure, ɗan uwanta ne za su kawo mata wani mijinta aura. Idan kana da maiƙo sai a ce to ga wata guzuma can ta faɗi saboda ka mutu ka bar musu dukiya wani ya zo ya aure ta. Wannan matan taka da kake gani ka mutu ka je kiyama kuma kana kallanta tana kallanka ba matarka bane. Dan duk mutumin da ya mutu ya bar matarsa a duniya wani ya aure ta ko ta shiga aljanna, in dai mijinta na ƙarshe ya shiga aljanna to shine mijinta ba kai ba. Allah sa kuna gane wa haka malamai suka faɗa. Mutum ya mutu ya bar matarsa, in ta ƙara aure wannan mijin da ta aura na ƙarshe in na kirki ne ya shiga aljanna, ita ma ta shiga to shine mijinta aljanna, kun rabu kenan har abada. Haka Huzaifa ibn al-Yamani ya gaya wa matarsa yace idza aradti an takuni zawjati fil janna fala tatazawwaji ba'di, idan har kina so ki zama matata a gidan aljanna to idan na mutu kada ki aure, matukar kin yi aure mijinki in ya samu aljanna to shine mijinki. Haka kuma yazo a cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara wannan ita ce duniya da Allah ta falata ghurrannakumul hayatud dunya, kada ku bari rayuwar duniya ta rude ku yan uwana, shine babban makasudin da yasa nace zan yi wannan muhadara. Wallahi ina tausayin kaina kwarai da gaske ina kwatanta na kuma tuna wannan rayuwar, ina kuma tausayin ka kai ma dan tabbas muna cikin rudu, tabbas wannan koran ruwa za ka yi ba za ka fara ba, iya rudu muna ciki kuma an rude mu. Ita ce a gabanmu sai wanda Allah ya kubutar, ka duba yadda mutane suke mutuwa saboda neman duniya, suke kashe kansu saboda neman duniya, suke kashe wasu. Yanzu duba irin halin da muke ciki a ƙasar nan saboda bala'i da musiba da tashin hankali, wai yanzu tijarar ɗan adam ake sayar da ɗan adam, a kama ɗan adam a yi cinikinsa ya fanshi kansa kamar lokacin jahiliya, a zo har gidanka a cafke ka a kama ka ko ka biya miliyan kaza ko a harbe ka, wasu ma idan an harbe su karnuka ake ba su cinye su wallahi ko kabari ba a tona musu. A Najeriya yanzu abin da ake kenan, kowa yana kafa kafa, in kana da riga mai kyau kana jin tsoron sa ta dan ba mamaki a biyo ka a kama ka. Mota mai tsada yanzu masu mota mai tsada mutum bai isa bari hanya ya tafi ba yana jin tsoro ya kwammace gwanda ya shiga motar haya dan za a iya tsare shi a kwace motar a kwace shi shi kansa. Wannan ba sai na muku dogon sharhi da bayani ba, bala'in neman duniya da neman kuɗi. To wannan ba rudu bane, wani fa bawan Allah a unguwarmu wallahi talaka ne malam, to amma Allah ya masa jiki kato ne haka, ka san akwai mutanen da ba wani abu suke ci ba amma za ka ga rafka rafka, Allah ya bashi arzikin jiki, jikin nasa mai godiyar Allah ne, ba irin na wancan bawan Allah ba, ya dade yana ci shekara 40 yana ci amma baya kiba. Wannan bawan Allah sana'ar hannu yake ko makanike ne ma, suka gan shi kurin a mota suka ce a wannan akwai kudi, aka kama shi. A lokacin da aka kama shi gaba ɗaya a duniya 3,500 yake da ita, amma ana neman miliyoyin kudi. Haka aka yi ta waya aka ce wallahi babu shi, gida ma bai da shi, komai ma bai da shi, ma abin da ma za a kai karo dangi in ba za ka gane kana cikin bala'i ba sai ka an kama ka ana neman kudin wanda ake tsammanin zai bada kudin a cire ka wallahi sai ci bai da shi ya yadda a harbe ka wallahi da kira ka dan kararrauta aka hada abin da aka hada suka karbe kuma suka kashe hayyo an bar ƴaƴansa suna ta kaba ko kwanan nan sai da aka ce mun ga yaran sana a taimaka musu kaji duniya to ba ta da daɗi daɗinta ɗaya kai sallah kai salatin annabi kai karatun alqur'ani ka roƙi Allah ya sa ka cika da imani ya rufa maka asiri ya raba ka da rayuwa mai wahala idan masu mulkin siyasa ne ku tambaye su me jin daɗin a ciki ku gaya muku ku ne kuke kallon su suna jin daɗi ko a ido amma wallahi sun fi ku wahala wahalar zuci wallahi ya zai samu kaza ya zai tara kaza wani ya fi shi da kaza ya zai kaza in masu kuɗi ne ƴan kasuwa wannan kan dama ba a magana duk wani abu da ka sani yanzu a ƙasar nan kasuwanci ya lalace ka gaya mun abin da yake ja 100% ne shi malaji ake yi mutum nawa yake fita ya je cinye jarinsa ka kawo kayan ma ka kasa ma wani ɗan kasuwa ya ce min billahi alazim sai in share wata guda ba wanda ya sai ko abin naira biyu ya ce kuma kullum sai na yi kuɗin mota na je kuma a kasuwa sai na ci abinci kuma sai na nemi me zan kai wa iyalina ba daɗi falata wurin na kuma hayatar duniya wala ya gurran na kuma billahi gharur kada mai ruɗi ya raba ku da Allah innahu yawm alqiyama ranar tashi alqiyama ne take fuskanta ka ranar da mutane za su haɗu a wani fili wuri ne wanda yake al-mufzi'a mai ban tsoro da firgici ala sa'idin wahid a wuri guda ɗaya baƙin ciki zai lullube mutane fayyashahumul karbul azim akwai ranar da kaga duk baƙin ciki da ake faɗa na duniya wallahi malam ba baƙin ciki bane sai an je ranar tashin kiyama kafin a yi hisabi nan ne zaka ga baƙin ciki na fitar hankali Allahu akbar Allah ka kare mu shi yasa aka ce yarshahumul karbul azim babban baƙin ciki zai lullube mutane kowa zai shiga damuwa ya rasa me yake masa daɗi yawma yashibul wildan ranar da yara ƙanana za su yi furfura yaro ne karami amma wallahi take zai furfura daman furfura abu biyu yake kawata ko sama da haka ko dai tsabar shekaru ko kuma tsabar gajiya a rayuwa gajiya in gajiya rashin hutu yayi maka yawa ayyuka sun ma yawa kana cikin wahala baka da hutu to a ƙananan shekaru za ka furfura ta lullube ka kana cire hulaka za ka kamar waye da sauransu tashin hankali da damuwa yau da gobe kan sa mutum ya fara fidda farin gashi ba wai dan shekarunsa ya kai fidda farin gashin ba ranar da idanuwa za su kafe tashkhasul absar kaga idan nan kaga yana kyafta ko to a ranar tashin alkiyama in ya kafe ya kalli wuri daya baya juyawa malam ka san bala'in da zai sa kana jin tsoron ka kyafta idan ka ai ba karamin bala'i ba ranar kiyama kenan ranar da zukata za su zo kamar makogoro zuciyarka za ta kakkaɓo kamar za ta fito ta makogoro tablughul qulubul hanajir wala tahsabanna allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar kada ka zaci Allah a rabka ne yake dangane da abinda azzalimai suke aikata a wannan duniya duk wani azzalimi ya je ya ci gaba da aikata abinda yake aikata amma Allah bai buye gare shi ba ma'ana Allah yana sane da duk abinda wani azzalimi yake yi kai hakuri wani yana mulkinka ka yana wani yana mulkinka yana zalintar ka yi hakuri Allah yana sane da shi kai hakuri wani ya karbi dukiyarka ya cinye ya kiya baka kar ka damu kai hakuri wani ya zalunce ka akan matarka akan ƴaƴanka Allah zai zo zai kama shi ranar da ido zai kafe gam yana tsaye a kafe Surat Ibrahim ranar tashi alƙiyamar nan ita ce idza shamsu kuwirat wa idza nujumun kadarat wa idza aljibalu suyirat wa idza al-isharu uttilat wa idza al-wuhushu hushirat wa idza al-biharu sujjirat wa idza an-nufusu zuwijat wa idza al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idza as-suhufu nushirat wa idza as-sama'u kushitat wa idza al-jahimu su'irat wa idza al-jannatu uzlifat alimat nafsun ma ahdarat فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم دك وانا نعبوا وإذا كذا وإذا كذا قبع إذا سفروني أنا تاشن الكيامة وانا رانا أخيلوك شند ذا أججو يتتددى وانا نم taurari su ma haka rana ce da zaka ga duwatsu tafka tafkan duwatsu an sa suna mirginawa suna tafiya da kafarsu dutse kaga yana mirgina yana tafiya yana ramarmashewa watakunu aljibalu kalihni almanfush ranar da Allah zai mayar da duwatsu kamar auduga da aka cire ƴaƴan audugan tana da nauyi ba ta da nauyi duka wannan abin zai faru mutane suna kallo kuma ba abin da za su iya cewa sai sa Allah ya ce inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi' lallai azabar ubangijinka mai afkuwa ne alkawari ne Allah yayi alkawari sai yayi wa masu laifi azaba kuma ba wanda ya isa ya hana wannan fasihi kun gyara wannan abu a gyara inda ba a ji wai ne fashi na'am babu wanda ya sai kawar da azabar da Allah ya yi niyya ya maka jama'a duk wanda ya yaudare ka ya ce da kai duk wanda ya yaudare ka ya ce da kai ya lamunce maka alkiyama zai taimake ka a ranar tashin alkiyama in dai ba annabi bane shi to ya yaudare ka dan wallahi kowa ta kan shi yake yauma rana ce ya firu almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi wujuhun yawma idhin musfira dahikatun mustabshira kowa yana da sha'anin da ya ishe shi a wannan rana kowa yana cikin damuwa yana cikin tashin hankali da firgici يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا كما يدنا بياني فويل يومئذ للمكذبين عذاب ذات تبت او النرانا كما سكرية الديني كما سكرية الله او تعاير الله يا ايها الناس اتقوا ربكم يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضئة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يا قومتاني الله يا شيخ جزء ران الله lalle girgizan tashin alkiyama wani abu ne fa mai girma. Allah ne yake gaya muku da kansa girgirar tashin alkiyama, motsi na tashin alkiyama wani abu ne mai girman gaske. Tashin hankalin da ke cikin wannan rana wallahi ya kai ga mace mai shayarwa za ta iya daukan danta da take shayar da shi ta wullar da shi ta jefar da shi. Ka tsaya kai tunani wani tashin hankali ne zai sa mace mai jego ta jefar da danta ta gudu. Rana ce da tashin hankalinta ya kai mai ciki wallahi sai ta barar da cikin gaba daya. Rana ce da zaka ga mutane sukara suna cikin maye, ba giya aka sha ba. Allah ce wa ma hum bi sukara walakin azaballahi shadid, azaba Allah ce kawai mai tsanani. Ka tuna wannan ranar ya kai dan uwana, ranar tashi alkiyama Allah ya sa mata sunan naki masu yawa. Wani gurin yace da ita afakha alqari'a attamma alhaqa azzalzala alazifa azifatul azifa yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Rana ce da kowa zai tashi ya miƙe cirkwai cirkwai ana jiran Allah yayi hukunci wa bayinsa. Yawmun azim, rana ce babba, rana daya a tashin kiyama. Rana daya aka ce miqdaruhu 50,000 sana. Idan ka kwatanta wannan rana da kwanakin duniya ko to ya kai shekara 50,000. Bayanin shi ne idan aka ce da kai, in aka ce da kai za ka yi shekara 3 a wuta a kiyama, to kenan sai ka yi shekara 50,000. Shekarar lahira daya idan aka buga calculation da lissafinta daidai take da shekara 50,000 na duniya. Fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana, wannan rana tana bukatar mutum ya mata shiri wallahi. Yawma yajma'u Allahu ar-rusula fa yaqulu madha ujibtum, Allah zai hada manzanni da kansu yan aikensa, yace ya hada su duka yace to ku zo da bayani me aka amsa muku, wa'azin da kuka yi an karba, ku gaya mun suwa suka karba. Bayan kun bar duniya an yi aiki da wa'azin da kuka yi ya ku manzanni? Qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub, za su ce mu ba mu sani ba, ba mu da ilimi, ya Allah kai ne masanin gaibu. Ranar tashin kiyama rana ce da za a sauko da wannan ranar da kake gani kamar mil daya. Ka san me mil? Mil ina irin wato karfan kuratan duna kwalli, ai kaga bai wuce ashirin ba tsawo ko? Itacen kuratan duna kwalli ko na itace ko na karfe, iya wannan tsawon shine mil. To za a sauko da rana iya wannan tsakaninka da ita bai wuce tsawon wannan ba. Wannan ranar da take ga samu in mun yi waya a ce malam ya rana tsakaninmu da ita yanzu kilomita ko mil kilomita wajen miliyan nawa ne? Amma za a sauko da ita kuma tafi duniya girma. Wannan rana da kuke ganin ta a sama ball din rana, inda za a sako da ita za ta rufe duniya kirif.
kamar yadda idan ka sa hular da ta maka yawa ka sa ta za ta soku har kunnanka. Dan haka manzo Allah ya ce gumi zai lullube mutane, amma abun mamaki malam gumin da zai lullube mutane a bisa gwargwadon aikin su ne. Wanda yake da aiki mai yawa ya ba Allah, to gumin zai zo masa bai wuce iya idan sawunsa ba, wani iya gwiwa, iya aikinka mai yawa iya karancin gumin, iya rashin aikinka iya tsawon gumin. Manzo Allah ya ce wasu da ba su yi aiki ba gumin ma linzami zai musu, sai ga mutum yana linkaya a cikin gumi. Gumi fa yanda ka san zaka fada cikin kogi, gumi kawai na mutane yana shiga bakinka kana furzar da shi. Shi yasa aka ce kowa ya aiki don ya fara kubuta daga wannan tashin hankali na wannan rana, wanda gumi zai zo masa watakila kugunsa, watakila kafadarsa, watakila ya shanye shi. Allah ke. Amma akwai mutanen da malam su kuma ba su san da wannan labarin ba, suna nan cikin inuwar Allah. Allah yana da wata inuwa da ya ware zai shigar da wasu mutane wannan tashin hankalin gumin, saboda sun wahala a nan duniya sun ba Allah, to ba san da wannan tashin hankalin ba. Yawma la zilla illa zilluhu sab'atun yuzilluhumullah, mutane bakwai ne Allah zai musu inuwa ranar da babu wata inuwa in ba ta sa ba. Shugaban da yau mutane adalci, duk shugaba jama'a shugaba ma har tun daga na masallaci. Yawwa, dan kada an ce shugaba wani ya dauka, ana nufin gwamnan su ko shugaban kasar su. Shugaba har shugaban tasha, har shugaban unguwa, har shugaban gida, duk wanda yake jagorantar mutane aka ce yau kai dinnan kai ne, idan ka yi wa mutane adalci za ka shiga wannan imam. Mutumin da zuciyarsa take rataye a masallaci, kullum in kasuwa ya je da an kira sallah zai je masallaci, idan gona ya je da lokacin sallah ya ce gaba ɗaya yana tunanin sallah. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, mutumin da mace ta neme shi yayi zina, kyakkyawar mace da atum ra'atun zatu mansibin wa jamal, mace kyakkyawa yar dangi mai matsayi tace yazo ya zina da ita babu kowa sai Allah, yace inni aqafullah, ni ina jin tsoron Allah bazan yi zina ba. Wannan yana cikin wannan inuwa. Mutumin da ya zo ya ba da sadaka saboda tsabar adalci, saboda tsabar ikhlasi, ya bayar da sadaka hannun hagun ɗinsa bai san dama ta bayar ba, saboda tsabar ɓoyewa. Ba wanda zai zo ya bayar ana kallo ba, ya wulakanta kai baka ba, ba shi ake nufi ba. Waɗannan mutane suna daga cikin mutanen da Allah madaukin sarki zai sa su a inuwar sa ranar da babu wata inuwa in ba ta su ba, in ba ta su ba. Akwai wani abin da Allah zai girmama wasu bayin Allah ran tashi alkiyama, shine tafkin annabi, haudu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wani tafki ne jama'a, ba a taba yin ishirwa ba irin ta alkiyama. Wannan ishirwar da kake ji wasa ne, tunda ayin ka kai magariba zaka sha ko, to akwai doguwar ishirwar da baka san ranar da zaka sha ruwa ba, ran tashi alkiyama. To Allah zai ba wa annabawa tafki, al-haudul mawrud ake ce da shi, kuma kowane annabi yana da tafkin sa. Ana bala'in ishirwa, amma annabawa Allah zai girmama su ya ba su tafki ma zai ba su. Annabi Musa yana da shi, annabi Dawud yana da shi, annabi Sulaiman yana da shi, annabi Harun yana da shi, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da shi, nasa yafi na kowa. Shi yasa suka ce haudu nabiyina a'azamu wa afdaluha, an yi bayanin girman tafkin annabi tsawonsa sai kai wata guda kana tafiya baka kure shi ba. Wata guda, wani kogi ne Allah zai ba annabi a kiyama, sai kai wata guda daga gabar kafin ka je yamma, daga kudu zuwa arewa ma sai kai tafiyar wata guda baka kure shi ba. Fida din da take bashi ruwa, inda tafkin yake samun ruwa, wani indororo ne daga gidan aljanna. Indororo ne Allah ya masa guda biyu daga gidan aljanna, daga ruwan alkausara da Allah ce inna a'tainaka alkausar fasalli li rabbika wanhar. So wannan tafkin na annabi daga ruwan alkausara ne shi yake bashi ruwan, directly ruwan aljanna ne, fari ne kal ruwan, ya fi nono fari. Kaga yanzu ruwa a nan duniya is colorless, ai nan ce colorless, bai da kala. Ruwa yana da kala? Shi ba fari bane, shi ba ja bane, shi ba baki bane, shi ba kaza. Amma wannan ruwan na kiyama, wannan na tafkin, shi mai kala ne, ya fi nono fari, ga zaki, ya fi zuma zaki, zaki ba na zaki kau ba, ɗanɗano. Ka san ka sa zuma a bakinka zaka ji ɗanɗano, taste mai daɗi, to ya fi zuma, yana da ƙamshi sama da tamin. Akwai kofuna a kan tafkin, adadin kofunan iya adadin yawan taurarin da suke sama. Ai wata ran ka daga kanka sama za ga taurari yamma 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 da yawa ko? To haka idan ka je kana cikin masu shan ruwa a cikin tafkin annabi, to za ka ga kofuna na shan ruwa kamar adadin taurari. Duk wanda ya sha wannan ruwa, duk wanda Allah ya masa arziki ya sha wannan ruwa, to ya daina ishirwa har abada. La yazma'u ba'daha abadan, haka annabi ya faɗa. To amma waye zai samu shan wannan ruwa? Sai wanda ya samu ceton annabi, wanda shine zan rufe magana ta da shi. Dama na ce zan yi magana akan ceto, halin dan adam a kiyama da ceto. Idan kuna tare da ni kun gane. To ai hakuri na can janari. Idan kuna tare da ni kun gane wannan tafki, na kuma yi muku bayanin sa cewa duk wani annabi yana da tafki. Mu al'umma na Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna buƙatar mu sha wannan ruwa, saboda a kiyama akwai ishirwa ko? To ba wanda zai sha wannan ruwa ya samu kubuta daga ishirwar tashin alkiyaman nan, kuma ya zama har abada babu shi, babu ishirwa, sai mutumin da ya bi annabi alayhi salatu wassalam. Ya zama a rayuwarsa yana addininsa ne irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sallarsa irin ta annabi, auratayyansa irin na annabi, kasuwancinsa irin na annabi, mu'amalarsa irin na annabi, shige da fitensa da zurbtinsa da ayyukansa yana kokari ya ga yayi koyi da annabi. In an ce annabi ga yanda ya sa riga, shi ma yana kokarin ya sa irin ta annabi. Daidai da ruwa an ruwaito mana yanda annabi yake sha, daidai da abinci an gaya mana yana sa yatsa uku yana cin abinci, daidai da bacci an gaya mana ta bangaren dama yake kwanciya, kuma baya kwanciya sai yayi addu'a, kuma an gaya mana yana tashi da daddare yayin sallah, kuma an gaya mana yana yin azumin nafila litinin alhamis, kuma an gaya mana baya fashin sallar jami'i, kuma an gaya mana shi mutum ne mai haƙuri, kuma an gaya mana shi mutum ne mai kyauta, kuma an gaya mana shi mutum ne mai kunya, kuma an gaya mana shi mutum ne mai tsananin ibada da biyayya ga Allah. Duk wanda yake so ya sha wannan tafkin, to yayi koyi da annabi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira. Wannan shine ake cewa mutane su zama ahlus sunna, masu yin koyi da annabi. Ba wai sai mutumin da yake cikin kungiya ba, ku fahimci wannan. zai iya yiwa wani ba a ƙasar su bai san ma da wata kungiyar ba, haka ne bai san da ita ba amma yana bin annabi. Zai iya yiwa a garin ku wata kila ba masallacin ku ɗaya ba amma yana kokari yana bin annabi kuma bayan shirka, dan uwanka ne, musulmi ne. Abinda ba a so mutum ya zama mai hada Allah da wani, ba tambari bane ba baji bane. Yanzu ka je Malaysia misali, to ba za ka sunan kungiyar ka ba. In ka je Cameroon misali, ba za ka sunan kungiyar ka ba. Amma akwai mutane masu sifa irin taka masu bin annabi. To wannan shine key points da mutum ya kamata ya gane cewa duk wanda yace yana son Allah, yana son manzon Allah, kuma yana kokarin kwatanta, to dan uwanka ne. Kar ka kyamace shi. Kada a rinka koran mutane, an koruwa ne ya fita, wani ba ma tare da shi an kora. So ake mu samu yawa, ba wai mu samu karanci ba. Idan ka je yanzu Saudiya, ba ci ci karewa ba dai ta addinin gaba daya. To su ba su da wata kungiya ba gaba daya. Kai alkitabu wa sunna, alqur'ani da hadisi. Ita kungiya ana yin ta ne dan bambancewa tsakanin wani da wani, dan a gane wani tsakaninsa da wani, shikenan. So ina maimaita muku, babu wanda zai shiga wannan tafkin sai wanda ya bi annabi. Ba da baka ba, ba da waka ba. Akwai masu da'awan suna bin annabi da waka. A kada ganga ayi waka a ce ana son annabi, amma kuma a je a saba wa annabi a gida, ba irin wannan ba. Abinda zan rufe mana da shi shine, ku taho ga hadisi nan da Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin sahihinsa, wanda Abu Huraira ya rawaito, yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo masa nama, sai aka daga masa zira'i dantse. Dama a cikin nama abin da yake so zira'i dantse, indai an kawo dabba to ya fi son naman damtse. Ya kama wannan zira'in na dabba gasasshen nama ya sa a baki ya yaga ya ci. Annabi yana son nama sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda aka rawaito yana son abu mai zaki alaihi salatu wassalam, kamar yadda aka rawaito yana son kabewa. In an yi abinci da kabewa sai ya bi ya tsitsince kabewa da cinye wannan kabewa da kake gani. Amma fakar wani ya je ta dirkan kabewa ya ce ya zama ahlus sunna yana cin kabewa. Wannan sunnar ana ba da labari ne ta dabi'a ne kawai, ba sunna ce ta samun lada ba. Kar wani ya je ya kai wa matarsa kabewa ya ce raya mana sunna. Shi yasa za ku gane wasu kurakuran su, wai idan an zo cin abinci, an zo da nama, sai mutum ya wuf ya cinye naman, ba shi kadai ba yake cin abincin ba, sai ya cinye naman sai ya ce mun raya sunna. Wai an ce annabi wai in an kawo abinci nama yake fara cinye, kaji ya cuci mutane ya cinye namar, wai ya raya sunna. Allah ka ba mu kuɗi mu ci nama. Wanda Allah da ya fuski wannan naman ya ci, sai ce ana sayyidun nasi yawmal qiyamati wala faqra, yace ni ne shugaban mutane gaba ɗaya, karaf ka tabranta shin kiyama ba tare da alfahari ba. Yace kun san wace rana ce wannan? Yace ranar da Allah zai hada mutanen farko da na ƙarshe, tun daga farkon halitta har na ƙarshe. Ala sa'idin wahid fi sa'idin wahid, a wuri ɗaya. Malam wuri ne malam, za ka shi iya ganin ka ba bishiya, ba dutse, ba komai. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. يتي رانا دا زا أحد متاني وريق دا زا أسوكد رانا تيكسا. يتي فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. يتي رانا نبكين تيكي دا باتر ريد دامون بس يجوري مصبا. Mutane za su ce su da kansu Allah ya yi fushi, irin fushin da bai taɓa yi ba. An yi shiru kawai, mala'iku ba su yi wa kowa magana ba, annabawa ba su yi magana ba, su ma ta kansu suke. Malam mutane da kansu za su fara tunanin to wai ya za a yi haka, za mu yi ta tsayawa, ya za a yi ne jama'a. A lokacin mutane sai su ce yanzu ba za mu duba wa zai mana ceto ba a je a roƙan mana Allah ya yi haƙuri sai wasu mutane su ce ku je wajen Adam shine shugaba shine baban mu gaba ɗaya duk wani annabi annabi Adam shine babansa shi da Allah ya halicce shi da hannunsa ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya istakbarta am kunta min al'alin Allah ya halicce shi da hannunsa ya busa masa rai yace wa mala'iku su yi mai sujjada haka aka tafi wajen annabi Adam ko za a tafi a ce ayi ceto ya Adam ceton kenan sai ya ce da su kai ba ku san halin da nake ciki ba ba ku san abin da ya ji ce mu ba ku ba kwa gani ni za ku zo ku ce muku ceto to yau ubangiji na rabbi kad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab mithl qablahu mithlahu ubangiji na yayi fushin da bai taba yin irin sa ba a yau kuma walan yaghdab ba'dahu mithlahu lan yaghdab ba'dahu mithlahu bazai taba yin fushi bayan shi ba a kiyama Allah zai fushin da bai taba yin irin sa ba kuma bazai sake yin irin wannan fushi ba kenan akwai wani babban fushi da zamu riska na Allah Allah ka kiyaye mu yace ba ku sani ba ya hana ni in ci wata bishiya a gidan aljanna na je na ci to ni ma ta kaina nake yi ku tafi gurin wani ku je gurin Nuhu shine annabi manzo tsoho da dadde shekara 1000 yayi ba shekara 50 yana wazi kuma shine farkon manzo duk duniya farkon manzo da aka tura ya wa'azi annabi Nuhu ne shekara 1000 aka rama kalla shekara 50 ne babu yana wa'azi shekarun da'awa Allah ya ce da shi abdan shakura aka je gurin annabi Nuhu aka ce ka taimake mu dan matsayin nan da Allah ya baka kun ga ashe ko a lahira akwai alfarma haka ne ko ba haka bane to a duniya ma akwai alfarma dole ne wani abu zai same ka je ka nemi alfarmar wani kana neman wani abu ka je ka nemi alfarmar wani in dai ba haramun za a yi ba halal ne to a lahira ma akwai alfarma waɗannan alfarma ake zuwa nema a wajensu amma ba za su iya ba Nuhu ya ce wai ina ai Allah ya yi fushin da bai taɓa yin irinsa ba yau ni kaina na je na yi wata addu'a wa mutane na rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirina dayyara nace Allah ya kashe mutane duk wani kafiri Allah ya kashe shi kar ya bar ko daya ina jin tsoron kada Allah ya kama ni da wannan addu'a da nayi wa mutane nafsi nafsi ta kaina nake ku tabo wajen Ibrahimu dattijo abul anbiya'i shi wanda tijan Allah kadai san adadin annabawan da suka fito ta karkashin sa shi yasa ake ce da shi abul anbiya galiban annabawa idan ka ji sai ka ji asalin su jikokin annabi Ibrahim ne to shi kansa namu annabin tushen sa annabi Ibrahim sai a je wurin sa dattijo cikin annabawa shi kuma wannan shine wanda Allah ya tara masa yara duk yaron da ya mutu bai balaga ba to a aljanna idan Allah ya kai shi gidan aljanna yana karkashin kulawa annabi Ibrahim shi kuma san yara ne shi maza da mata a ce za a je shi a ce kai ne annabin Allah kai ne badadin Allah masoyin Allah don Allah ka yi mana ceto sai ce ina ni ma ina cikin wani hali ubangiji na yayi fushin da bazan iya tunkaransa ba yau na yi laifi ni ma ta kaina nake Abu Hayyan ya zairo dukkan abubuwan da Annabi Ibrahim ya faɗa ba lokaci ana nuna mu lokaci sai baran faɗe su ba saboda lokaci ku tabo wajen Musa za a je wajen Annabi Musa shi kuma Annabi Musa a duk Alkur'ani ba annabin da aka yi tawon kiran sunansa in ba shi ba Musa da yawa an kira Musa kuma duk cikin annabawa ba wanda ya sha wahala gwagwarmaya da mutanensa Yahudawa irin Annabi Musa shi yasa wata ran da aka bata manzon Allah rai yace kaf rahimallahu Musa Allah ya jikira Annabi Musa faqad uziya akthar min hadha fa sabar an cutar da shi sama da wannan amma yayi hakuri ya sha wahala da banu isra'ila mallan annabi musa shine suka yi mai sharri fa ka duba fa annabin su ne saboda banu wato banu isra'ila yahudawa suna son tsiraici shi kuma yana sanya kaya ya lulluba jikin sa sai aka ce sharri aka mai sharri dan ku gane duk mutumin kirki ba mamaki a mai sharri sai aka ce ai kaba ce da shi yana da manya-manyan ƴaƴan marena ne ciwo ne da shi baya so a gani shi yasa yake saka kaya yake riba jikinsa ka san ciwon kaba ai mutum marenan su girma kato manya-manya aka ce wai abin da ya same shi kenan kuma Allah ya kiyaye duk wani annabi da ka sani lafiyarsa kalau cikakken halitta ake ba wa annabi yaya aka yi? Allah ya jarabe shi wata rana ya je yana wanka a kogi. Allahu akbar, annabin Allah yana wanka a kogi, wanka a kwari. Wallahi shi yasa nake gaya muku, kun ga wannan duniyar da Allah ya tara mana, wallahi tallahi ya kamata mu tumci kanmu. Wallahi ka san dai Allah ya fi son annabi sama da kai ko? To haka annabana ana baka labari yanda suka rayu rayuwar hakuri. Annabi Lulu an je wajensa aka tarar ya tafi daji, ya tafi itace. Annabi Muhammadu ya tafi kiwon awaki, kiwon tumaki a Makka. Wannan Makkan da kake zuwa kana aikin Hajji da Umara, annabi ya yi kiwon tumaki a cikinta. Amma yau ka duba ni'imar da Allah ya mana, mutum da in ka ga ya zambada gida yana hawa tsureriyar mota amma baya iya bada fi sabilillahi naira 3,500 mai na janareto a masallacinsu baya iya tsaya. Ga duniyar nan Allah ya ba su, gani suke yi sun ci wannan duniyar lahirin ma sun same ta. Kuma kai karka shiga damuwa dan Allah bai baka duniyar nan ba, wallahi Allah ya baka imani, ya baka sallah, ya baka karatun Qur'ani, ya baka salatin annabi, ya gama maka komai wallahi. To annabin Allah ya tafi wanka daji, wanka a kwari, kawai sai dutsen da ya dora a kai, wallahi sai dutsen ya tashi sama ya tafi da kayan. Sai ga Yahudawa sun suka ce, yawwa ga Musa yana yi wanka, yau za mu ga tsareshinsa. Annabin Allah ana so a ga tsareshinsa. Malam ya fito yana jin kunya, saboda kunya irin ta annabawa, zai dau kayansa kawai sai dutse ruga da gudu da shi. Sai ya bi dutsen nan da sandansa yana saudiya hajar, saudiya hajar, dutse kaya na tsaya, kaya na tsaya. A wannan ruga wanda ya da gudu zai dauki kayansa, sai al'aurar ta bayyana, sai Yahudawa banu Isra'ila suka gani suka ce, a ashe lafiyarsa kalau. Malam ka duba jarrabawa, sai da ta kai ga al'aurar ta bayyana, mutane suka gani, saboda me? A wanke shi daga tuhuman da aka yi masa. Ya sha wahala da Yahudawa, akwai labarai na annabi Musa da yawa babu lokaci. To shi ma an zo ya ce, wallahi ba zan iya ba, na wahala da banu Isra'ila. Wata rana wani yana fada da shi da mutumin annabi Isa, annabi Musa din, da wani bakin tsaye, yaya aka yi kai mutumi sai ka kama wannan mutumi mai bin annabi Musa, ya yi itace a daji zai kai gida ya ci abinci, kawai sai ya kwace itacen kuma ya dora mai a gadon baya, ya ce sai ka kai min gida. Kamar wani yanzu ya zo ya kwace maka buhun takinka kuma ya zabga ma shi a gadon baya, ya ce ka kai masa shi gona don wulakanci. Haka annabi Musa ya tarar da wani, ya yi wa wani, sai wannan mutumin kawai ya ga annabi Musa sai ce, yawwa ya Musa ka taimaka min, ga wannan bawan Allah ya kwace min itace na kuma ya ce sai na dauka masa na kai mai gida. Sai annabi Musa ya yi wa wannan mutumi magana ba Yahudi, ya ce kai ya za a yi kai haka, ga zaluncin kwace itace, ga kuma zaluncin ka dora mai kaya. Kawai sai ya masa rasar kunya, yana mai rashin kunya, sai ya yi masa kulli, ya samu kansa ya gasa masa rankwashi, yana rankwasarsa. Ka san annabi karfin mutum nawa ne da shi, yana masa rankwashi sai ya mutu. Fa wakazahu Musa fa qada alaihi, yana rankwashinsa sai ya fadi ya mutu. Kullun da annabi Musa ya ga mutu ya ce, subhanallah, hadha min amali shaitan, lalle shaitan yarin jaye ne, nayi kisan kai. To sai ya ce wa mutane, zai ce wa mutane, wannan kisan kan da nayi nake jin tsoron ni ma kada Allah ya kama ni. La ilaha illallah. Yanzu idan annabin Allah guda ka duba wajen taimakon wani, yayi kuskure ya kashe wani, yana jin tsoron kada Allah ya tsaye da shi, ina wanda suke kidnapping din mutane suke harbe suke kashe su, ina wanda suke garkuwa da mutane, ina wanda suke kashe mutane, ina wanda suke tijaran mutane, ina wanda suke zaune a gari da rigunan suna nuna gidajen masu hali, ana kama su ana basu kudi ana kashe su. Ina za ka je ka gamu da Allah in ka kashe mutum guda daya? Ina wanda suke tsare hanya da bindiga su bude mutane wuta? Ina wanda zai zo da mashin baya jin tsoron Allah, baya tunanin hadari, kurin ya ta kashe mutane kamar yadda ake a garin nan? Ka kashe mutum kurin. To ku yi a hankali da jini, duk abin da za ka yi a duniya kar ka yadda ka taba jini. Wallahi ko kaza ne kake yadda ka kashe kaza, idan ka taka ta a mota, wallahi ya kamata ka ji damuwar ka, yi kisan kai, ballantana dan adam. Ina wanda akan rikicin siyasa suke turawa a kashe mutane? Yanzu wallahi idan baka yi da wani ko baya yi da kai, addadaddare zai sa a kashe ka. Ina yan kasuwa a tsakanin su suke fada a je a kashe mutum? Yace to wallahi ni ba zan iya ba, ku je wajen Isa. za a je wajen Isa ce wu ai ni nawa yafi girma ni da aka rike ni a matsayin Allah ni da Kirista suka bauta min bazan iya ba ni ma ina jin tsoron kada Allah ya kama ni duk da ba ni nace su yi ba yace Allah yayi fushi bazan iya ba ni ma ta kaina nake ku tafi wajen wani ku je wajen Muhammadu to an zo karshe Allahu akbar sai a zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mallan shi kuma idan an zo wajen sa ka san me wallahi babu laifi ko daya da ya ambata yace yayi annan Muhammadu ko daya bai bude baki yace nayi wa Allah kaza ina jin tsoron ya min kaza ba wannan kuma shine namu annabin da Allah ya zaba mana ya ba mu mun gode wa Allah ana zuwa zai ce ana laha ni ne na cancanci in muku ceto wannan fi duk duniya to wannan shine yake tabbatar maka annabi shi yafi kowa da haka idan an zo za a zo wajen sa za a yi masa kirari shi ma zai ce to ku saurara mu a lokacin zai je wata sujjada ya yi wa Allah kirari irin kirarin da bai taba yi wa Allah ba ya kafa goshinsa ya roki Allah ya yi addu'a ya Allah kai ne mai kaza ya Allah kai ne mai kaza Allah zai ce da shi daga kanka ilfa ra'asaka saltuta daga kanka roki Allah nemi ceto Allah zai baka wannan ceton duk abin da kake so ka roka za a baka sai ce ya ubangiji ina so kai wa mutane hisabi kowa ya san matsayin sa ayi hakuri a zo a kafa mizani da sikeli a tura yan wuta wuta yan aljanna aljanna ba wai ba duk a tura mutane ayi musu afuwa ba a'a amma yi hisabin ma a zo ma a auna kayan ba wannan fa shine abin da yake jira na yake jiran ka a lokacin Allah zai ce masa ya kai Muhammadu na maka alƙawari a cikin al'ummarka akwai masu shiga aljanna babu hisabi babu uquba su tsaya ma a tsaye da su ayi musu hisabi ba su ko tsayawa ba sai a cikin wannan al'umma akwai waɗanda ko tsayawa gaban Allah ya musu hisabi ba za su yi ba yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala iqab yace nuna musu ga kofa can ta dama ta aljanna ake duk su je su ga can wasu mutane ne da Allah ya ware su su kuma sai mun samu lokaci zamu yi wata lakcin zamu yi wani wa'azin akan waɗannan mutane masu shiga aljanna babu hisabi babu iqabi su waye me sifofin su a nuna ake ga kofa can ake sauran mutane kuma za su shiga aljanna za su yi tarayya ta waɗancan kofofin Allah ya karba addu'ar sa sai kuma Allah ya zo ya kafa mizani ya zo ya kafa sikeli sai kowa a zo da shi da kayansa na zunubi da kayansa na lada Allah zai ce wa mutum iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba bawan Allah dauki littafin ka je ka karanta da kanka da kanka kai wa kanka da kanka hisabi wallahi ma nan haka mutum zai dauki littafin sa ni wane wane ranar kaza nayi kaza ranar kaza nayi kaza ranar kaza nayi kaza ranar kaza na kashe wani ranar kaza na ci kaza ranar kaza na aikata kaza ranar kaza nayi sallah ranar kaza wallahi malam mutum shi da kansa ya san ina ya cancanta wuta ko aljanna kuma wannan abun malam riwaya ta tabbata cewa duka za a yi shi bai wuce kyaftawar ido ba lamarin kiyama daban ne dan uwana duka wannan hadisin na kawo mana shine dan in tunatar da mu mu rike Allah a cikin rayuwar mu musamman samari matasa ku yi amfani da lokacin ku ku bi Allah babu dadi a wannan rayuwar kar ku yadda ku yi 20 0 here 0 there 0 huna 0 huna 0 hunak abu mai dadi shine ka bi Allah Allah kai mana afuwa Allah ka sa mu cikin masu binka ku yi hakuri na tsawaita muku insha Allah gajeriyar nasiha ce muna fatan Allah hada mu cikin alherin sa wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu